sashen Hausa na muryar Amurka ne kuka sake lalubo mitocin sa wannan karan muna watsa shirye-shiryen mitoci 1725 da kuma 60 mazauna jamhuriyar Niger a kullun za su kama mu kai tsaya tashoshin radio amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niyya muryar arewa ko kuma radio Africa zango na 102.5 kuna kuma yi sauraron mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com Sare assalamu alaikum yanzu ma alheri Grace Abdu tare da Ibrahim Kalmasi garba muke farin cikin sake jin rigamar shirin wannan karo na wannan hantsi bayan labaran duniya zamu kawo muku rahotanni biyu da suka hada da ambaliyar ruwa da ta jefa manoma cikin halin kakanuka a jihar Adamawa sai kuma batun wata kasuwa da gwamnatin jihar Kano ke niyyar ginawa da zai shafi babban masallacin Idi na birnin Kano Salihu Garba ya shigo da shirin da rashin tayi shirin da ke nazari kan harkokin tattalin arziki da ke kasashe masu tasowa kamar yadda muka saba mu ba ku masu saurare damar bayyana ra'ayoyi da kuke aiko mana ta wayar tarho amma duka sai bayan kun sha labarai
Assalamu alaikum saurare ga labaran Jami'a mai mulkin Turkiya ta yi ikirarin yin nasara a zaben raba gardama na ƙara ma shugaba Recep Tayyip Erdogan dimbin iko bisa ga sanarwar da hukumomi suka bayar da daren jiya Lahadi bayan iraya kashi 99 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada kafar labaran gwamnatin Turkiya ta ce sama da kashi 51 cikin 100 ne suka amince a yayin da kuma kashi 49 suka ki amincewa daga bisani shugaban hukumar zaben Turkiya ya tabbatar da sahihancin waɗannan alƙaluman sannan yace za a fitar da sakamakon hukumance cikin kwanaki 12 masu zuwa Erdogan ya gaya ma magoya bayansa dake cike da murna a harabar gidansa na shugaban ƙasa dake birnin Istanbul cewa bangaren masu amincewa ya samu ƙuri'u wajen miliyan 25 wanda ya tsara na masu kin amincewa da wajen miliyan 1.3 ya kuma ce wannan ƙuri'ar ta kawo ƙarshen katsalandan din da sojoji suka shafe shekaru gomai suna yi a harkar shugabancin ƙasar a karo na farko a tarihin wannan jamhuriya zamu canza tsarin shugabanci ta hanyar siyasa mai la'akari da ra'ayin jama'a a cewar sa a takaitaccen jawabin da yayi wannan ƙura'a ta amincewa tana nufin kenan tasirin majalisar dokokin Turkiya zai ragu matuƙa za a yi watsi da mukamin prime minister kuma shugaban ƙasa ne zai rika nada ministoci kai tsaye kuma shine za su rika saurare haka kuma shugaban ƙasar ne zai rika fasalta kasafin kuɗin ƙasar
Amurka na kira ga kasashen yankuna daban-daban ciki har da Rasha da Pakistan da kar su goyi bayan kungiyar Taliban a kokarin su na ci gaba da tsawaita da daddan yakin nan na Afghanistan mai baiwa kasar Amurka shawara kan tsaro HR McMaster shine yayi wannan kiran jiya Lahadi bayan tattaunawar su da shugabannin Afghanistan a ziyarar sa ta farko zuwa Kabul tun bayan da ya kama aiki jami'an Afghanistan sun ce tattaunawar ta alaka ne kan batutuwan tsaro na bai daya da yaki da ta'addanci a wannan bangaren da kuma karfafa sojojin Afghanistan na musamman da sauran jami'an tsaro McMaster ya gaya ma wata kafar labarai ta yankin mai suna Tolo News cewa dole ne a murkushe ƴan Taliban din da suka ki shiga tattaunawar da gwamnati ta shirya na zaman lafiya yace Amurka ta himmatu ga karfafa sojojin Afghanistan da zumar ganin an cimma manufa
Wata kotu Masar ta sallami wata ba Amurka yar asalin Masar din tare da wasu mutane bakwai bayan kasancewa a daure na kusan tsawon shekaru uku saboda zargin safarar mutane ta wajen amfani da wata kungiya mai da'awar taimakon yaran da ke kan titin Al-Ahira babbar wadda ake tuhumar Aya Hijazi da mijinta da kuma wasu mutane shida sun kasance cikin fursuna tun daga watan Mayu shekara 2014 lokacin da yan sanda a birnin Al-Ahira suka kai samame kan gidauniyar ba tare da wata takardar sammaci ba suka kwace kananan kwamfutoci da sauran na'urori an tuhumi mutane bakwai din ne da laifin safarar mutane da kuma lalata da yara kanana da kuma biyan yara kuɗi su shiga zanga-zangar kyamar gwamnati wato kama su da aka yi ya janyo kwarfa-kwarfa daga kungiyoyin raji da dama waɗanda suka zargi wato suka yi zargin cewa an kago ne kawai kuma wani bangare ne na yadda gwamnati ke kokarin murkushe kungiyoyin sakai.
Mataimakin shugaban ƙasar Amurka Mike Pence ya jaddada ƙarfin ƙawancen Amurka da Koriya ta Kudu ƴan sa'o'i bayan cikas na baya-bayan nan da Koriya ta Arewa ta samu a gwaje-gwajen makamai masu linzami da ta yi. Wannan mawuyacin lokaci ne, to amma ƙawancen nan mai ɗimbin tarihi na Amurka da mutanen Koriya ta Kudu masu ƙarfin hali bai taɓa yin ƙarfi ba irin wannan. A cewar Pence a binin Seoul a yayin wata liyafar cin abinci da 'yan uwan sojojin Amurka da ke Koriya ta Kudu. Wannan takala ta safiyar yau ɗin nan da Koriya ta Arewa ta yi shi ne na baya-bayan nan na al'amuran da ke tunatar da mu irin haɗarin da kowannenku ke fuskanta kulla yomi a ƙoƙarin kare 'yancin mutanen Koriya ta Kudu da kuma kare Amurka a wannan ɓangare na duniya, a cewar Pence. Labaran duniya kenan kuka saurara. Kuma da labarin mu bude taskar rahotannin namu a jihar Adamawa Najeriya, inda manoma suka shiga halin kakanika yi biyo bayan ambaliyar ruwa da suka fuskanta. Wakilin mu Ibrahim Abdulaziz na dauke da cigaban rahoto.
Kamar yadda rahotanni suka tabbatar, ambaliyar ruwa ta barnata gonakin shinkafa da ma sauran amfanin gonan da aka noma a yankin Yukore da ke kusa da Geriyo, wanda ke da dubban gonakin noma rani a jihar Adamawa. Yanzu haka ma dai, wannan iftila'in ambaliyar ya kuwa jefa manoma da dama cikin mawuyacin hali, kuma wannan ko na zuwa ne yanda ma aka soma girbin abin da aka noma, kamar yadda waɗannan manoma suka tabbatar.
Ni Glory Paris, gona na ne wannan. Shin ruwan ne ya ɗauko baki kawai yana zuwa? Bisa ga yin Allah, abin da Allah ya yi, to wannan mutum ba zai iya kimanta da kansa ba. Amma ga shi nan kuma ruwa ya zo a lokacin nan kuma ya zama mai.
Na shirya da ma'aikaci laborori suka yi mai yanka, jiya ma suka yi yanka, na yi tari. Sauran ma ban tara ba, amma da yau muka waye gari gashi kuma ruwa ya buga yau. Akwai wanda ma ba tara ba, sama wadanda ba tara din ba ma ruwa ya tafi da shi dukan yanzu kakafa. Mun doke shekaru fiye da shekaru 13 tunda muke wannan noma nan, gaskiya abin bai taba faru ba sai yau.
Shi ma da yake ƙarin haske. Sarki ruwan Geriyo Abdulrazak Abubakar ya ce rabon su ma su ga irin wannan ambaliyar an fadau shekaru, wanda ko a don haka ne ma ya kira ga gwamnati da a kai musu dauki.
Gona na guda biyar a wannan wuri, guda biyu na yanka su, guda uku ruwa ya mamaye. A filin da kake ganin nan wannan gona na ne, wancan da kake ga mutane ma gona na ne, na gaban can ma gona na ne, ruwa ya mamaye. Wannan a cikin shekara 16 da nake noma a nan, ban taba gani ba, ban taba ji ba, ko makamancin shi ba mu taba samu ba. Wallahi muna kira ga gwamnatin Adamawa da ta ji kukan mu, ta zo ta duba, ta tallafa ma manoma.
Kawai yanzu tunin gwamnatin jiha ta tura wata tawaga domin ganewa idanun ta irin barnan da ambaliyar ta jawo. Honorable Wazir Ahmadu shine kwamishinan harkokin noma a jihar, ya ko bayyana cewa
a tura fansa kama ta su je su duba, ba ma don asara da mutane suka yi, mu ma muna da wasu assets a can na sai a je a duba. Amma don muna cikin wannan hutun yistan nan, ban san me suka yi, ban san me aka samu ba. On Tuesday ran Talata san abin da ake ciki, kuma za mu san abin da za mu gabatar wa shugaban nan.
A bana dai jama'a da dama ne ma suka rungumi hakan noma, musamman noma rani a wani yunkurin yaki da fatara da kuma yunwa. To wai kuma gwamnatin jihar ke ne domin tallafa waɗannan manoma a yanzu ganin kan cewa an soma samun ambaliya? Gwamnan jihar Sanata Muhammadu Bindo Jibrilla ya ce suna sane da halin da manoman ka iya fadawa, don haka ma suka ɗau mataki.
Muka san yanzu Adama ma mun ɗauki wani system, wato wani al'ada na noman rani, domin cikin noman damuna ɗin akan samu flood, ambaliyan ruwa, wanda sai ka gama gashi lokacin noman gabakiɗaya ba a iya yin wani ba. So yanzu muna ƙarfafa duk dabarunmu a harkar noman rani nan, domin shi noman rani time ɗin ya fi yawa da yawa da ɗan tsawo, kuma don haka mun gwada shi last time, kuma a wannan season ma za mu ƙarfafa. Idan waɗanda ba samu ba a wannan karo, in Allah yarda za su amfani da.
Gwamnan jihar Adamawa kenan Sanata Muhammadu Bindo Umaru Jibrilla, kuma manazarta dai na ma gargaɗin cewa a bana fa akwai yiwuwar samun ruwa mai yawa da ka iya kawo ambaliya. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na Muryar Amurka, daga Yola a Najeriya.
To a gaida Abdulaziz, kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji.
Da lafiya ubangiji ma kai nake lafiya ubangiji ma kai nake wadege
lafiya ubangiji ma kai nake wadege
ya rabbana ilahi ya gare ka zanta roko kake biyan bukatu yin har na zo da hoko ya rabbi kara kara mun dan iki da sako bibiya wa mai nisa har ta riski bako umai na so a wakar nan ce wafa da dauko umai na sarrafa Allah ce dani ni ko bacin ya babba aiki ne ya ilahi dubi kar ka shafa roko na zuljada da hasbi ba nisan sa ta tace du ya da shakalbi dai ruko da mai haske musu dafa habibi shi kadai ya san fili shamaki a gaibi ya wuce karantawa ko ajaji
to madalla sai kuma jihar Kano inda malamai suka bayyana damuwa dangane da matakin da gwamnatin jihar ta dauka wato na fitar da flutai domin gina kantinan kasuwanci a wani bangare na babban masallacin Idi na birnin wakilin mu Mahmud Ibrahim Kwari na dauke da cigaban rahoton
bayanan tarihi dai sun nuna masallacin Idi na birnin Kano ya kwashe kimanin shekaru 150 ana gudanar da sallar Idi a cikin sa hakan dai yana daga cikin dalilan da suka sanya malaman ke nuna damuwa dangane da matakin ma'aikatar filaye da Sufiyo ta jihar Kano na raba flotai a wani bangare na masallacin Idin da ke kofar mata a nan Kano. Sheikh Abba Adam Koki da ke zaman shugaban hukumar daraktocin hukumar alazan jihar Kano shine ya jagoranci malaman a yayin ganawa da manema labarai.
Kasuwa ko ina take muna murna da ita amma filin Idi ayi rage shi ayi kasuwa wannan kuskure ne kuma ba zai zama alkhairi gare mu ba. Kuma dukkanin wanda yake fita kasashen da suka ci gaba da sauran kasashe musamman yanzu ka je kasa mai tsarki za ka ga an rushe hotel masu tsada da kuma rumfunan kasuwanni da aini mall an ƙara masallacin Makka da na Madina haka ake ko ina ƙara wurin addini ake saboda al'umma karuwa take yi tana ƙara yawa to kuma idan ya zama mu muna tawayewa muna ragewa akwai kuskure ciki
shi ma Malam Abdul Gaffar Sheikh Nasir Kabara cewa yake
Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana fada manyu azim sha'irallahi fa innaha min taqawul qulub wanda ya zama yana girmama alamomi na addinin Allah to wannan yana masa shaida da cewa yana alamu na tsoron Allah a tare da shi wayannan alamomi na addini su ne sun hada da harkar masallacin nan da wuraren ibada wanda ko kasa mai tsarki kaje misali ga dutsen Safa nan ga dutsen Marwa ga makama Ibrahim ga Muzdalifa ga Arafat ga Mina duka wayannan wurare ne wanda suke alamomi ne na addinin Allah kuma ana nan ana kulawa da su ana ba su kulawa da ta kamata to dan haka bai kamata mu anan ya zama an ce ga wani abu wanda wani wato sha'air ne na Ubangiji ya zama an yi wa sarere da shi kamar haka ba
Malam Aminu Ibrahim Daurawa dake zaman babban komandan hukumar Hizba a jihar Kano na cewa
bayan koke-koke da muke ta saurara na jama'a muka zagaya da kanmu domin mu ga me yake faruwa sai muka je muka tara ana fitar da foundation ana sauta bulo da duwatsu alaman kenan cewa abinda jama'a suke ta kuka suke ta kai kara akai cewa an rabe wannan shashi na filin Idi za a fitar da kasuwa ashe ya tabbata to wannan yasa muka ga nauyi ne akan mu a matsayin mu na jagorori na addini muka ga ya kamata a ga gwamnati cewa al'umman jihar Kano ba sa goyen baya a mayar da wannan filin Idi ko a yanke shi ya zama kasuwa
Ustaz Sayyidi Bashir Usman Zangon Bare-bari shine shugaban hukumar shari'a ta jihar Kano ya tofa albarkacin bakin sa
kamar yadda muka sani mu dai ba mu san ma adadin shekarun wannan waje ba an dade ana Idi shekaru ne masu dimbin ya to kamata yayi wannan mafili a bunƙasa shi in ma da dama ai masa irin wayannan lemomi wanda inda rana ko da ruwa za a iya bude su mutane su ibada cikin wato kwanciyar hankali
tini dai gungun malaman suka rubuta wasiƙa ga gwamnatin Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje mai kunshe da jan hankali ga gwamnati dangane da illar da ke tattare da wannan batu na gina shaguna a filin Idi na Kano mai dimbin tarihi Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano Nigeria
duniya ce adaba ko har kwa kina ka juyawa in wata ta da wata ta da
Haka yake har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu mu a nan Washington DC agogo muna cewa karfe 3 da kwata na asuba. Ga Salihu Garba da shirinmu na gaba.
Kudi a kashe su ta hanya mai kyau.
Kudi a kashe su ta hanya mai kyau.
Kudi a kashe su ta hanya mai kyau.
Kudi a kashe su.
Masu sauraron mu assalamu alaikum. Barka da hantsi. Salo Garba ke gabatar muku da shirin da rashin tayi daga nan birnin Washington DC. Yau za mu jingina shirinmu akan sana'ar tumatir domin mu duba wani abin da ke faruwa. Kwanan baya kafofin labaru suka ambato cewa mahukunta sun cafke wasu alkalai da ake kyautar da zaton suna cin hanci. Cikin su an gufarar da mai shari'a Ademola da matarsa tare da wani babban lawyer a wani kotun tarayya dake Abuja. An tume su da laifuka guda 18 amma abin mamaki sai alkalin da suka gufana gabansa yayi watsi da karar katokan bayan an gaya wa duniya miliyoyin kudaden da aka kama a gidan alkali Ademola har da mallakar makami wanda ba shi da izinin yin hakan. Tambaya nan ita ce, shin irin wannan hukuncin ba zai yi wa yakin da gwamnatin tarayya ke yi ba da cin hanci da rashawa zagon kasa? Shirin da rashin tayi ya nemi fashin baki daga masanin shari'a akan wannan batun. Gafira da Mahmud Ibrahim Kwari, wakilin murar Amurka dake Kano, yayi.
Dr. Nasiru Adamali, kotun tarayya Abuja ta yanke hukunci akan karar da aka gurfanar da Justice Ademola cewa cajin da ake masa wurin 20 dukkaninsu ta yi watsi da su. Da ne hukuncin ta dogara ne ta dauki wannan mataki.
Wato in ka lura shi wannan caji da aka yi wa shi Justice Ademola, caji ne da yake danganci misali cin hanci da rashawa da kuma mallakar makami ba bisa ka'ida ba, bindiga kenan. Ita kotu shine abinda kotu take cewa cikin wato caji 18 da aka yi masa bata ga dalili ma da za ta kira Ademola ya kare kansa ba, ma'ana shaidar tuhuma ba ta tsaya ba.
Babu hujja bata cika na amma kira shi wato shaidar tuhuma a tuhume shi da wannan wato waɗannan caji da ake masa baki.
Abinda suke yi haka ne, abinda take cewa shine wato akwai abinda ake kira prima facie case. Prima case kaman abinda zai shine wato akwai dalilin mutum a tuhume shi a gaban kotu kuma kotu ta ji ba a san sa, ma'ana ya kare kansa. To abinda kotu take cewa daga bincike da ta gani da aka yi da shaidu da aka gabatar mata cewa duk waɗannan ba su nuna wata hujja kwakwara ba da za ta sa kotun nan da ce Justice Ademola shigo ka kare kanka, ma'ana cajin nan diya ta yi zancen banza.
Wato duk hira ce kenan,
abin da suke nufi ce kenan. Saboda haka ka ga an ce prima facie case, ma'ana babu dalilin da za a ci gaba da tuhumar mutumin nan har ta kai ga wato ya zo ya faɗi nasa ba a san, ba ma a kai ga wannan ba. Abin da ku take cewa babu hujjar da zan ci gaba in ce mai shari'a zo ka kare kanka.
Dama duk shari'a irin wannan wato akwai irin waɗannan ka'idodin, ita sai kotu ta bi su.
A'a, kana ji idan aka tuhu mutum gaban kotu yayin da masu gabatar da kara suka rufe kawo shaidar su, shi wanda ake tuhuma yana da abubuwa guda hudu da zai yi a gaban kotu. Yana da dama ya soki ainihin shaidar, yana da dama ya yi abin da ake kira no case submission, abin da yake nan yanzu cewa babu ma dalilin da za a saurare ni, ba hujja zancen banza ce. Yana da dama ya ce kai ni na jingina case ina ma katokan da shaidar da su masu kara suka kawo, ma'ana karan nan da aka kawo kai ni shaidar ma ni nisa goyi baya. Kaji na uku, sannan ɗaya kuma yana da dama ya shiga ya buɗe shaidarsa ya kawo shaidarsa a sallame shi. To wannan ɗaya daga to ɗaya cikin to ɗaya daga cikin suka ɗauka shine suka ce kai mu abin da muke cewa shaidar nan da su masu gabatar da kara suka kawo bata bada bata nuna wani amma da ya cancanci ni da ake tuhuma. Wannan kuma tana ba samuwa ne in ka ga haka, ko binciken 'yan sanda ba a yi shirin da ya kamata ba, ko dama tun asali kesin yana da rauni, ko kuma zan gabatar da kara an samu matsala, ko kuma ɗaya da za a ce halin Najeriya son zuciya ya shigo ciki.
Tunda ba a kai gabgabar ma an gamsu cewa ma Justice Ademola da mutanen nan guda biyu sun cancanci a tuhume su ba, yanzu hukumar EFCC misali da ko gwamnatin tarayya suna da hurumi na abin da aka iya sani cewa in shari'a ba ta bin dadi ba na daukar kara ko kuma a shikenan zance ya kwalinye ta
a tsarin mulki ya bawa su masu gabatar da kara ofishin babban attorney general wato commission na ministan shari'a kenan suna da dama su dauka kara su ce wannan abin da alkali yayi ba mai gada shi ba domin akwai shaida kaza shaida kaza shaida kaza wacce ta yi nuni lalle mutumin nan yayi laifi ya kamata kare kansa to suna da wannan dama kasan da yake shi ministan shari'a shine kaman wato yake da zarafi yake da wato power karfi yayi duk wannan so yanzu abin da zai yi idan ba su gamsu da wannan hukunci ba za su yi nazari sai su tafi gaban kotun dauka kara ta tarayya su shigar da karar su su faɗi dalilan su na kara sannan a saurare su a saurare kowane bangare a gani
ko da yake wannan batu an yi shi ne da sunan yaƙi da cin hanci da rashawa wasu na ganin wannan hukunci da kotu ta yanke kamar koma baya ne ga yunkurin gwamnatin tarayya na yaƙi da rashawa me ra'ayinka
gaskiya ne ni ma na yarda da haka domin kowa aka yi a ƙasar nan aka je gidan alkali aka kamo shi aka same shi da bindiga wacce ba shi da lasisi aka ce sannan aka ce ga shaidun kuɗi da aka samu wanda ya kasa ba da hujja sannan aka ce an yi bincike an ga dole a shaje shi wannan magana ce cin hanci da rashawa an san babban matsala ce a ƙasar nan to ka sani ba cewa ya kamata a ce binciken da za a yi akan irin wannan bincike na kwakwaf kar ka manta ba alkali ne babban alkali ne aka kai shi gaban kotu gaban alkali babbai irinsa saboda haka kaga kana buƙatar kwakwaran shaida cikakkiya da bincike na kwakwaf na 'yan sanda saboda haka abin da alkali ke cewa binciken da aka yi bai nuna wani abu ba kuma wato mafi haɗarin abin shine yanzu idan har misali a ce an tafi kotun ɗauka ƙara ta ce ta amince da wannan kasan fa wato sallama ce ta sallamar an wanke su wankewa wanki gaba daya
so da sabu
kware da gaske ba wanda yake digo sake kai shi kotu akan irin wannan charge da discharge ne za a iya amma in aka yi wannan noke submission discharge ake cewa on the merit ma'ana an sallama sallama bisa hujja
to wannan yana nuna cewa zancen da wasu ke cewa option attorney general da hukumomin na yaki da rashawa irin su ICPC da EFCC kaman wato ba sa kwalkwale binciken su yawanci kaman ya samu gindi zama kenan wancan ra'ayi ko tunani na lauyoyi da sauran masu bibiyar lamarin yau da kullun kaman hakan in ta tabbata kenan
in za iya ce kusan haka kaman misali in ka kalli kaman sharuɗi da yawa da EFCC suke sauri suke mutane kotu zaka ga da ƙarshe an je an kasa tabbatar da laifi an saki mutum ko da mutum ba yi laifin nan saboda ita shari'a ba ta aiki da waiwai sai da shaida da tabbas da abin da suka gani na gaskiya hujja ta gaskiya to kaga wannan yana da cikin abubuwa da suke tunkaro wannan abu yaki da cin hanci da ta da EFCC da ke yi sa'annan kuma da shi ofishin attorney general misali ya kamata abin da nake gani ya kamata ya mai da hankali shi kare kamar yadda ake a Amurka ofishin attorney general yana da alaka ta court da court domin yakan ba 'yan sanda umarni misalin a matsayin wanda ke da saman su a nan kasar eh gaskiya ne attorney general da dama amma ina gaya maka in dai ba gyara aka yi ba aka mai da 'yan sanda dole su bi magana da ra'ayi na a su kaiwa caji gaban kotu misali su gani su nan ku yi bincike kaza ku gyara nan ku yi gyara to in dai har bai kasance akwai wato misali iko tsakanin ofishin minista na shari'a ko kuma commissioner na shari'a ba to za a ci gaba da yin wannan daban kuturo ake cewa komai ne duk wanda ke harkar shari'a ya sani a kasar kowaye yan sanda ba kasafai suke girmama maganar ofishin commissioner shari'a ba a jiha ko kuma ofishin ministan shari'a a tarayya idan sun ga dama kai shi ofishin commission shari'a yayi su kawo wato kundin bincike na mai laifi saki saboda bai da iko a kansu to kaga abin da yake nufi ne kamar America babu wani dan sanda da ya isa attorney general ce masa ya kawo takarda ko bincike ko kundin wani abu yake bai isa ba to abin da yake nufi ne a Najeriya dole in ana so ai adalci abu guda biyu na daya dole ya kasance su yan sanda dole ne su bi maganar ministan shari'a ko commissioner shari'a sannan kuma ya kamata ya zama dole akwai wanda suke bincike akan yan sanda su kansu kamar yadda ake shi a Ingila wanda idan dan sanda ya ba daidai ba za a bincike shi, amma hukumar ɗan sanda a ce ita ce za ta bincike su, za a gane abin a cikin kunne. Amma ya kasance akwai wani bangare wanda kuma wato kaman wasu ƴan doka na musamman, kaman tsofin ƴan sandan kansu ko tsofin sojoji ko wasu mutane masu martaba a cikin ƙasa, a sa su ne za su dinga bin wannan.
Dokta, wasu kuma suna ganin kaman cewa ana shigar da yanayin siyasa a tsarin nan na tafiyar yaƙi da Rashawa da kuma ma batun shari'un nan, misali musamman waɗanda suke da alaƙa da tuhumar Rashawa, cewa kaman gwamnati ba wai lalle tana so a yi shari'ar ba ne, kawai dai tana so ta ce wane kaza ko wance kaza ta nuna ƴan Najeriya cewa ɓarawo ne su, kuma su tafi a haka. Don haka in ta cimma wannan buri kamar shi kenan tana ganin ta gama komai. Me za ka ce a kan wannan?
Well, abin da zan ce watakila ba lalle ka ce hakan ba, amma kuma kaga buri yana mai kama da mutum, don mutum yana da dama idan kaga abu ya faru sau ɗaya sau biyu sau uku to kaga ka fara cewa kaga kuwa akwai alamun ƙarshen gaskiya. Ni abin da nake gani ba daidai bane misali a ce saboda ana zargin wani a tirere da shi, me kun a tsaya a natse a yi bincike a ƙasa a tabbatar mutumin nan ya yi laifin nan, kuma in an tashi ba sai an yi kamu na cin mutunci ba, kuma a je a dinga yin case a cikin jarida. Yau a ce EFCC ta kamo wani, ta kama naira kaza, ta kama dala kaza, wannan tuhuma ce ba, ba ma daidai bane ba haka. Ka lura ka gani ko bangaren bincike na kasashen da suka ci gaba, za ka suka yi kuri su kare mutum duk yanda ake zarginsa, ba a fito da shi an bayyana ba, har sai lokacin da aka tabbatar an caje shi an kashe kotu, to sa'annan sai a ce to kowa ya saurari abin da ake ciki.
Jama'a, ƙarshen firar kenan, sai mako mai zuwa ku ji mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman Dr. Nasiru Adamu Aliyu, malamin ilimin shari'a kuma lawyer da ke koyarwa a Jami'ar Bayero ta Kano, da wakilin murar Amurka Mahmud Ibrahim Kwari, da waɗanda suka shirya mana sauti, ni Salo Garba ke cewa ku huta lafiya.
Kuɗi a kashe su ta hanya mai.
To, a gaida Malam Salihu da Mahmud Kwari, sai kuma Rayu da ku masu saurare, kuka aiko mana ta wayar tarho.
Sashen Hausa gidan rediyo muryar Amurka, mai magana Malam Rilwanu Sa'idu Gaida a jihar Zamfaran, Najeriya. A yau zan yi kira ne ga shugabannin kungiyar Jama'atul Izalatul Bid'a a wa'i kamata sunna bangaren Kaduna da Jos, kamar yadda suke faɗa, da cewa ya kamata waɗannan shugabanni su ji tsoron Allah, su ɗebe duk wani tunani da rashin jituwa da ke tsakaninsu, tare da yi wa juna afuwa domin a sake haɗewa, domin ci gaba da fadawa shugabanni gaskiyar lamari kan yadda suke mulkin al'ummar Najeriya, wanda hakan sanadiyar hakan ya janyo shugabannin izala na ƙasa rashin fadawa shugabannin Najeriya gaskiyar lamari kan mulki, wanda kuma hakan ya janyo wa talakawa fadawa cikin wani hali da uquba da tsadar rayuwa. Allah shi kyauta, na gode.
Assalamu alaikum, mai magana malam mai ganin hula gulin jihar Bauchi. Ina shirya ga ƴan uwana masoya Buhari a wani lokaci, inda muke jin ciwon tirjiya da ƴan majalisa suke wa Buhari. To, duk lokacin ɗan majalisa ya dawo gida, kar mu jefe shi, mu kyale su. Matakin za mu ɗauka kan su ne, sai Allah ya kai mu 2019 sai mu jefe su da ƙuri'a. Wannan dutse jikin zai jefa, ita ko ƙuri'a zuciya za ta jefa, ita ko jifan zuciya ya fi jiki, domin muka kada su suka rasa mulki tsawon shekara huɗu, kullum ne sai wannan ƙuri'a tuntuna.
To, madalla, kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
To, a takaice, jam'iyya mai mulkin Turkiya ta yi ikirarin yin nasara a zaben raba gardama na ƙara ma shugaba Recep Tayyip Erdogan ɗumbin iko, bisa ga sanarwar da hukumomi suka bayar da daren jiya Lahadi, bayan ƙidaya kashi 99 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada. Kafan labaran gwamnatin Turkiya ta ce sama da kashi 51 ne suka amince, a yayin da kuma kashi 49 suka ƙi amincewa. Wata kotun Masar ta sallami wata ba Amurka 'yar asalin Masar ɗin tare da wasu mutane 7, bayan kasancewa a ɗaure na kusan tsawon shekaru 3 saboda zargin safarar mutane ta wajen amfani da wata ƙungiyarta mai da'awar taimaka ma yaran da ke kan titi a Alƙahira.
masu saurare nan kuma muka kammala shirye-shiryen baki daya sai kuma canda la'asar ku ji sauran abokan aikin mu da sababbin shirye-shirye ciki har da ilimi garkuwar dan adam na Yusuf Harande yanzu a madadin Ibrahim Ka'almasi Garba Siri da kuma injiniyan mu Charles Alheri ke muku fata alheri.